Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Salama da kaunar Kristi zuwa gare ka mai sauraro, na ba da gaskiya kana cikin koshin lafiya. Ubangiji ya sake sada mu domin mu ci gaba da wannan hidima, don haka a matso kusa da akwatin rediyo a kasance tare da mu. A shiri na yau muna tafiye da shirye-shirye masu kayatarwa kamar fili na kiwon lafiya wadda Dattijo Benjamin Agayon zai ba mu shawarwarai. Pastor Sama'ila Babiro da Pastor Audu su ma suna shirye domin su ƙarfafa mu, don haka kada ka yadda a baka labari. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka marhaban sake saduwa da kai.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan fili na kiwon lafiya. Sunana Elder Benjamin Agayon. Za mu ci gaba daga inda mun tsaya da tattaunawarmu game da ciwon siga. Yau zan doka alamu na ciwon siga. Alamu na cututtuka da yawa suna saduwa su zama ɗaya. Amma idan na dauka rukunin alamu na ciwon siga, in kana jin alama guda ɗaya, bai nuna cewa kana da ciwon siga ba. Abin da za ka yi kawai shine sai ka yi bincike a kai domin ka tantance ko kana da wannan damuwa. Wadanne alamu ne idan mutum yana samunsu a cikin jikinsa yana iya nuna cewa akwai damuwa na ciwon siga? Na fari shine kishin ruwa. Mutumin da yana da damuwa na ciwon siga, kowane lokaci yana iya samun kishin ruwa, ko da ya sha ruwa da yawa ko bai sha ba, wani lokaci kishi zai dame shi. Sannan lebunan bakinsa sukan bushe, ko wani lokaci lebunan bakinsa suna bushewa. Dalili shine jikinsa yakan bukaci ruwa. Wani abu na uku wanda mutum yakan dinga ji shine yakan dinga yin fitsari, ko ya sha ruwa ko bai sha ba, ko da rana ko da dare. Yawan yin fitsarinsa yakan karu, yakan dara abinda ya saba yi. Ko baka sha ruwa ba, kakan dinga yin fitsari a gurguje. Wannan yana nuna cewa jikinka yana sake fisari domin yunkuri ne na rage yawan siganda yana cikin jikin mutum din. Amma so da yawa wannan fisarin baya iya magance damuwan domin kawai yawan fisarin ya kai rage ruwan jikinka ne sai ka gan jikinka yana neman ruwa da yawa kana samun kishi sannan bakinka kuma yana bushewa. Wani abin da yakan bi bayan wannan shine fatan jikinka yakan dinga daskarewa kadan kadan. Wani lokaci in ka kama fatan jikinka ka matse shi ba zai sake jiki da wuri ba, zai dinga sake jiki a hankali. Wannan ya nuna cewa ba ruwa da yawa a cikin jikinka, kuma dalili shine yawan fisarin da kana yi domin tattaruwan siga a cikin jikinka shine yana kawo wannan. Idan ka ji wadannan alamu, to abinda ya kamata ka yi shine ka tafi a gurguje ka je ka yi bincike ko yawan sigan jikinka ya haura ko yana nan daidai. Wani abinda mutum yakan ji shine yawan yunwa. Kowane lokaci yana cin abinci, da zaran ya ci abinci dan lokaci kadan sai ka ga yunwa ya kama shi. Idan kana samun wannan damuwan ba a ce kana da hawan jini ba, amma ya kamata ka yi bincike ka duba ko kana da ciwon siga. Wani abin da yana faruwa shine so da yawa idan mutum ya samu ciwon baya warkewa da wuri, domin yawan sigan jikin mutum yakan hana ciwon warkewa. Abin da zaka yi shine in ka gani kurarraje suna fita da yawa a jikinka sannan yana zama musu da wahala su warke, suna daukan dogon lokaci ba sa warkewa, to ka je ka yi bincike game da yawan sigan jikinka. Wani lokaci kuma idan ka samu miki a cikin jikinka ko kuma babban ciwo sannan kana shan magunguna kana yunkuri ya warke amma bai warke ba, abinda zaka yi shine ka je ka gwada yawan sigan jikinka. Mai yuwa sigan jikinka ya haura sannan yana hana wannan mikin warkewa. Wani abinda mutum yana iya fuskanta idan yana da yawan siga a cikin jininsa shine yanayin kallonsa yakan rigu. Mutum yakan dinga kallo hazo-hazo domin sigan yakan tattaru a wayansu wurare a idanunsa, sai ya hana ma ainihin abinda zai bashi kyakkyawan gani wuri da kyau, ko kuma gani wurinsa ya rigu. Ya kamata ya yi bincike a kai. Wani lokaci yakan kibansa yakan rigu, sai mutum ya rame. Idan mutum ya rame yana iya nuna cewa yawan sigansa ya yi yawa sannan jiki yana shan fama da wannan. Wani lokaci kuma mutum yakan samu ciwo kaman abinda ana kira a turance infection. Idan mutum ya samu wannan abinda ana kira infection, to abinda ya kamata ya yi shine ya yi bincike. Yana iya zama ciwon siga ne, in ka bincika ka gani za a san yadda za a magance shi. Yaya ne ana iya yin bincike na ciwon siga? Mutum ta wurin waɗannan alamu da mun kirga ko kuma gani na waje baya iya sani ko yana da ciwon siga. Yanda ana iya sani kawai shine sai dai an je an gwada. Idan kana samun waɗannan alamu da na lissafta sannan kana so ka sani ko kana da shi, a gurguje ka je ka yi gwaji na yawan sigan jikin mutum. Ka nemi masu bincike na kiwon lafiya da kuma gwaje-gwaje na kiwon lafiya, za su taimaka maka su gwada yawan sigarin jikinka domin a tantance ko yana da yawa ko ya ne za a yi a magance shi. Idan ka yi wannan zai taimake ka. Ubangijin Allah ya kare mu daga hatsari na shiga cikin ciwon yawan siga. Bari mu yi addu'a. Allah na sama, mun gode kuma domin ka sake mana irin wannan bayani. Ka taimake mu, ka sare mu daga wannan mungun cuta na ciwon siga. Ka albarkaci masu ji kuma. Duk mun roka a cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
Jibin nan Aliyu zai ƙara karɓar rigakafin sa na uku. Har na tuna da zuwan mu na ƙarshe.
Sannu ya shiru babana.
Ya yi kuka sosai kamar zai rikita asibitin. Na yi tsananin juyayen halin da yake ciki har a zuciyata. Sannan a wannan daren ya kasance cikin zazzabi amma ba mai tsanani ba. Duk lokacin da na tuno kukansa da kuma zazzabin da ya yi, sai in ji kamar kada na sake kai shi. To sai dai kuma na tuna malamar asibitin ta sheda min cewa waɗannan kananan illoli ne domin garkuwar jikinsa ne yake kokarin karɓar sinadarin maganin. Dan haka dole ne in yi abin da ya dace a matsayi na uwa.
Wasu nau'o'in rigakafi na iya kasancewa dauke da kananan illoli waɗanda ba su cutarwa kuma ba su wuce kwana ɗaya zuwa biyu.
Adventist World Radio.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine AWR/Hausa, AWR/Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. A shirinmu na biye za mu saurari waka daga kungiyan The Pilgrims daga Seventh-day Adventist Church a Saminaka, Jihar Kaduna. Bayan nan Pastor Sama'ila Babiro zai biyo da fili na sujada. Mai sauraro, kada a yi nisa da akwatin rediyo.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan fili na sujada. Lokaci ne na musamman. Mai magana Pastor Babiro Dauda Samaila. Nasin karatunmu yana samuwa cikin littafin Romawa sura 5 ayansa 9 zuwa 11. Romawa sura 5 ayansa 9 zuwa 11. Maganar Ubangiji tana cewa, balle fa yanzu baratattu ne ta wurin jininsa, za mu tsira daga fushin Allah ta wurinsa. Gama idan tun muna makiya muka sulhuntu da Allah ta wurin mutuwar ɗansa,
balle sulhuntattu za mu tsira ta wurin sa ba kuwa wannan kadai ba amma muna fahariya cikin Allah ta wurin ubangijinmu Yesu Kristi wanda mun samu sulhu yanzu ta wurin sa ubangijin Allah ya ƙara mana fahimi cikin maganar sa yau za mu tattauna akan wani darasi da nayi masa lakabi da mutuwa da tashi Yesu makomar dukan duniya mutuwa da tashi Yesu makomar dukan duniya za mu yi addu'a mahalici mai kowa mai komai mai kaunar yan adam godiya ta tabbata zuwa gare ka a wannan lokaci na musamman da za mu ji daga cikin maganar ka muna roko bari ruhunka ya koyar da mu albarkacin sunan Yesu mai ceto mu amin mutuwa da tashin Yesu makomar dukan duniya a zamanin da Yesu yake duniya akwai kungiyoyi na addinai masu koyi su a mabambanta da juna misali Sadukiyawa basu ma yarda cewa akwai tashin matattu ba ma'ana ko Yesu ma da ake cewa ya tashi gare su bai tashi ba amma Farisiyawa sun yarda da tashin matattu akwai kungiyoyi da dama a wancan lokaci amma a gare mu masu bi musamman da muke rayuwa a wannan kwanaki na karshe mutuwa da tashin almasihu ikon Allah ne ko da yake yana iya zama wauta ga wasu amma gare mu masu bi wanda muke begen samu rai na har abada iko ne da kuma rai na har abada wato mutuwan almasihu shi yasa nasin karatun mu zan so mu lura sosai da wannan ayar karatun mu na yau wanda ke samuwa a cikin littafin Roma 1 sura 5 ayansa 9 zuwa 11 wanda aya 9 na cewa balle fa yanzu baratattu ne ta wurin jinin sa za mu tsire daga fushin Allah ta wurin sa baratattu ne mu ta wurin jinin Yesu almasihu wanda ya zubar mu za mu samu tsira ta wurin wannan jinin sa ne aya 10 na cewa gama idan tun muna makiya muka sulhuntu da Allah ta wurin mutuwar dan sa balle sulhuntattu za mu tsira ta wurin ransa zunubi ya sa mun zama makiyan Allah amma kuma jini Yesu Kristi ya zo ya sulhunta mu da Allah zubar da jinin sa da yayi a bisa giciye ya sulhunta dangantakar mu da Ubangiji ya mutu ne a madadin masu zunubi ba kuwa wannan kadai ba amma muna fahariya cikin Allah ta wurin Ubangijinmu Yesu Kristi wanda mun sami sulhu yanzu ta wurin sa wannan ya sa muna samun tinkaho muna samun fahariya a gaban Allah domin me domin Yesu Kristi ya sulhunta mu yanzu mu ba makiyan Allah bane ko da shike mu mun yi zunubi amma Yesu ya mutu a madadin zunubanmu domin haka mun samu sulhuntuwa da Allah wannan labari ne mai dadi wannan labari ne mai dadadawa wannan labari ne mai kawo darajantuwa ga dan adam wannan labari ne mai kawo farin ciki da salama a rayuwar mai bi wannan shine abin tinkaho a gare mu a madadin masu bi ko da shike kamar yadda muka fadi tun daga farko waɗansu kungiyoyi na addini basu ma yarda ma cewa akwai tashin matattu ba haka ma a wannan zamani wani masani mai suna Paulus Braus daga Germany shi ya ce tabbas Yesu bai ma mutu ba ma'ana inda ya mutu da bai tashi ba don shi bai yarda da tashin matattu ba amma wani ba Yahudi masanin tarihi ne shi wanda ba shi da alaka da addinin Krista mai suna Josephus yana da cikakken tarihin mutuwar almasihu ya rubuta cikakken tarihin mutuwar Yesu Kristi amma kuma ba shi da alaka da addinin Krista ba Yahudi ne shi masanin tarihi Maryamu Magdaliya ta gan shi sa'an da ya tashi daga matattu almajiransa guda biyu a hanyansu zuwa Emmaus sun ganshi sa'an da ya tashi daga matattu. Almajiransa ma guda 12 sun yi ido hudu da shi sa'an da ya tashi daga kabari. Nasi ya tabbatar mana cewa Yesu Kristi ya bayyana ga mutane fiye da 500 a lokaci guda domin tabbatar da mutuwarsa da kuma tashiwansa domin cetonka mai sauraro, domin cetona mai sauraro ya tabbata. Wannan ya nuna batun mutuwa da kuma tashin Yesu Kristi ba kage bane, ba tasuniya bane, amma tabbas abinda ya faru ne a tarihi, waɗannan shaidun kuma sun gani. Shi yasa Ibraniyawa sura 9 aya 12 yana yi mana magana da cewa, Ibraniyawa sura 9 aya 12 yana cewa, ba kuwa ta wurin jinin awakai da yammaruka ba, amma ta wurin jini nasa ya shigo so ɗaya dungum cikin wuri mai tsarki bayan da ya kawo fansa ta har abada. Taurin jininsa ne, ba taurin jinin dabbobi ba. Maybe in ka iya tunawa a tarihin da an rika yin hadayu da dabbobi, Ibrahim yayi, Nuhu yayi, annabawan da sun yi hadayu da raguna da akuye da shauransu, waɗannan hadayu suna misaltan babban hadaya ne wanda Yesu Kristi zai yi a wannan kwanaki na karshe. Don haka mai sauraro, ina jan hankalinka in tuna maka cewa mutuwa da kuma tashiwar Yesu ita ce makomar dukan duniya, domin nasin ta ce Allah ya yi kaunar duniya har ya bada ɗansa haifaffe shi kadai, gama dukan wanda ya bada gaskiya kada ya lallace amma ya samu rai har abada. Wanda bai bada gaskiya ba fa zai lallace, ba shi da rai har abada, mutuwa na har abada yana jiran shi. Don haka mai sauraro, don me ba za ka yarda cewa mutuwar Yesu da tashinsa ita ce makomarka, ita ce tinkahonka, ita ce begenka ba? Idan wannan shi ne kudirinka, bari mu yi addu'a. Ubangiji, mun yi godiya, ka kara bude zuciyar mai sauraro ya gane mutuwarka da tashinka ita ce makomar duka wannan duniya tare da shi mai sauraro. Ubangiji, ka shirye shi domin ya karɓe ka a cikin rayuwarsa. Salamar kai ta tabbata a cikin sa, albarkacin sunan Yesu mai cetonmu.
Babu wanda zai iya cika muradin rayuwarsa a cikin wannan duniya ta wurin rayuwa shi kadai. Kowane mutum yana bukatan wasu mutane kewaye da shi. Ba malamin da zai iya yin nasara in ba tare da dalibai yan makaranta ba. Babu mai harkar kasuwanci wanda zai samu nasara idan ba shi da waɗanda suke zuwan sayan kaya a gurinsa, wato kwastomomi. Idan ke mace ce, ba za ki iya zama mace mai kyau ba idan ba ki da miji. Idan kai namiji ne ma, haka yake. Ba yadda za ka iya zama mai ɗaukan ma'aikata idan ba ka da ma'aikatan. Sarki ma ba shi da daraja idan ba shi da talakawa. Saboda haka, duk wata nasara da za ka yi ko ko wani girma da za ka samu a rayuwarka, dole sai kana harka da mutane da ke kewaye da kai. Idan ma kana da wani tunani ko ko shiri da kake da shi, idan babu mutane wannan shirin ba zai yi nasara ba. Ba yadda za a yi mulki idan babu mutane, babu yadda za a iya kasuwanci idan babu mutane. Saboda haka, idan ka iya gane mutanen da ke kewaye da kai waɗanda za su taimake ka domin kai nasara a rayuwarka, to ya kamata ka tafiye da dangantakarka da su da kyau da kyau. Ka kari irin dangantakar da kake da ita tsakaninka da su, ka kuma kyautata masu a komai da kake yi. Domin idan za ka hau tsani zuwa ga nasara, to lallai ya kamata waɗanda za ka tarar a hanya ka kyautata masu. Ka tuna fa, akwai mutane da Allah ya shirya su musamman domin su zame albarka a cikin rayuwarka. Idan fa za ka kai inda kake son ka kai a rayuwarka, to irin waɗannan mutane su za su ƙara maka ƙarfin gwiwa domin ka yi nasara a komai da za ka yi. Idan za ka ci gaba fa, to lallai ya kamata ka riƙa kyautata masu, ba ka dinga muzanta musu ba. Komai baiwar da Allah ya baka, idan babu mutane kewaye da kai, wannan baiwar da wuya ta bayyana ta kasance da albarka. Saboda haka, alherin da za ka yi wa mutane yakan koma gare ka domin ya ƙara ingiza ka har ka samu ka yi nasara.
Da wannan muka zo ga ƙarshen shiri na yau.
ina godiya zuwa ga mai sauraro da kasancewa tare da mu daga farko har ga karshen shirin. Idan kana da tambaya, karin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshi email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Idan kuma ana so a rubuta mana ta Facebook ne, adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Mai sauraro, sai mun zanta da kai. Godiya zuwa ga shi Dattijo Benjamin Agayon, Pastor Samaila Babiro da Pastor Audu da kuma kungiyan The Pilgrims daga muna cewa mun gode. Mai sauraro, sai mun sake saduwa kuma a shiri na biye, amma kamin nan ka tuna da cewa ƴaƴan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.